الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود غوديا لجنجنا سقارة تبت مع الله سبحانه وتعالى والنبي ساقدر وساد يردس دامن شي وساه يقدر هدورم أولا مسلاتي ميتار البركة نبريمي كاسيس a wannan rana ta asabar 19 da watan rabi'in al-awwal hijrar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 15 da watan october miladiya haihuwar annabi Isa dinna mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya ci gaba da karatun littafin matnul 40 an-nawawi na al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala yau za mu tashi darasi na 11 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala kan hadisi mai lamba 15 mali yake cewa ana al-hadithul khamis wa 10 hadisi na 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم wannan hadithin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 6608 a cikin littafin sa al-Imam Muslim hadisi mai lamba 47 a cikin sahihu Muslim hadisin Abu Hurairah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare sa mun sha fada cewa inna wa anna fi dani tawkid idan kaga an ce anna ko inna to mimma la shakka fihi cikin abun da babu kwankwanto a cikin sa ne tabbaci ake baka to yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle mu tabbas manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin wanda ya halicce sa yayi imani da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya siffantar da kansa da shi sannan kuma yayi imani da sunayen Allah da shi Allah ya suna wa kansa da wa'innan sunaye ya kuma imani ya yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake halittawa shine wanda ke rayawa shike kashewa shike arziktawa shike talautarwa shike bada nasara shike jarabawa sannan kuma yayi yarda yayi imani ya gaskata cewa zai mutu bayan ya mutu kuma zai rayu rayuwa ta barzakhiya bayan wannan rayuwar barzakhiya kuma za a tayar da shi da wani al'amari mai girma a wani ini mai girman gaske sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyukansa sannan kuma akwai abin da ake cewa sakeli da mizani sannan kuma zai samu dacewa in ma shiga aljanna Allah ya sanya muna ciki ko kuma ya kasance cikin waɗanda za a sanya huta Allah ya kare mu to manzo Allah ce idan mutun yayi wannan to fal yaqul khairan aw li yasmut idan za ya fadi magana to ya fadi magana alkhairi fal yaqul khairan aw li yasmut ya fadi alkhairi ko ya shiru malume suka ce alkhairi kashi biyu ne shi alkhairi da aka ce ka fada to kashi biyu ne akwai waton alkhairu fil maqali nafsa, akwai zancen da shi karan kansa alkhairi ne, sannan kuma akwai alkhairu fi zatihi aw li ghairihi, akwai alkhairin da zaka fada wa waninka ne ko kuma kanka kai karan kanka baki daya. Ina fatar mun fahimta. Daga cikin alkharan da yake zance na alkhairi wanda yake a karan kanshi wannan zancen alkhairi ne irin tasbihi, mutun yace subhanallah, kaga wannan fadar wannan kalmar da ka fada alkhairi ce, in kace alhamdulillah ka fadi alkhairi, in kace la ilaha illallah ka fadi alkhairi, in kace allahu akbar ka fadi alkhairi. Ina fatar mun fahimta. Wannan karan kalmar, wannan karan kanta alkhairi ne, sannan kuma akwai alkhairi zaka fada wanda zai kasance wa waninka, misalin ka ka sanya dan uwanka farin ciki na ta hanyar fira, ka gai masa abinda zai faranta masa da rai, ko ka fidda masa kewa ta hanyar firar da kai fira da shi, ko kuma ka jayo masa watan ka jayo masa wani manfa'a ta hanyar hiranka, wani abinda zai amfana zai karo da shi, na ka karantar da shi wani abu da bai sani ba, ko kai masa tambihi akan abinda ya sani ya manta ko ya shiga akan wannan abun, to wannan zai iya kasancewa alkhairi. To shine manzo Allah ce duk wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da wurin alkiyama, idan zaka faɗi magana to ka faɗi alkhairi ko kuma kai shiru. Malamai suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ko ka faɗi alkhairi ko kai shiru, domin halshe da mutum yake furuci da shi shine gaba ko kuma shine watan tsoka mafi hadari a jikin dan annabi Adam baki daya. Babu wata tsoka mai hadarin gaske a jikin mutum gaba daya tun daga sama har kasa kamar tsoka guda biyu. Shi yasa annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, a cikin hadisi ingantacce nasa yake cewa duk wanda ya kiyaye min abuwabe guda biyu, ya kiyaye ababe guda biyu, ni kuma na yi masa alkawalin kitaitaken aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya tsare abinda ke tsakanin labbansa guda biyu, me ya tsake tsakanin labba guda biyu? Shi ne halshe da kuma abinda ke tsakanin cibiyarsa da guwanyansa, ma'ana farjinsa kenan ko? To manzon Allah ya ce ni kuma na yi masa alkawalin zai shiga aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka mafi haɗarin abinnan gaba a jikin mutum shi ne gaɓar halshe. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo bayani a kan halshe don a kiyaye, ya ce wala taqifu ma laysa laka bihi ilmun inna sama'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kada ka faɗi abinda baka da ilimi a kansa. A wani hadisi annabin Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha, Allah yana so muku ababe guda uku kuma Allah yana kyamar ababe guda uku a rayuwa. Daga cikin abin da Allah yake kyama shine Allah ya kyamaci an ce yawan zancen da baya da amfani. Mun taba karantawa a siffar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-khulqiyya, na dabi'un manzon Allah ya kasance baya furta zance in ba zance ya da amfani ba. Ana karantar da kai cewa ka dinga control kin halshen ka mi zai fada, kuma daga cikin mafi hadarin abu wanda magana idan ta kuskura ta fito daga baki to bata komawa, magana idan ta kuskura ta fito daga baki bata komawa, kuma duk abunda halshen ka zai furtawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abunda zaka furta mala'iku suna rubuta wa'annan ababen, kuma satus'alu anhu yawmal qiyama, ba shakka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka akan wannan halshen a ranar tashin alkiyama. A wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, annabin Allah ke cewa idan gari ya waye dukka wata gaba tana zauwa wajen halshe ta ce ya lisan ittaqillah, ya kai halshe ka ji tsoron Allah, in istaqamta istaqamna, in ka daidaita mu ma za mu daidaita, wa in iwajajta iwajna, in kuma ka karkace mu ma mun karkace. Daga lokacin da halshe yake iya faɗin abinda ba haka nan ba, to ba cikin sauki duk wata gaba take iya lalacewa a jikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsare halshenmu, kuma Allah ya ba mu ikon faɗin gaskiya da kuma tsayuwa akan gaskiya. Nan gaba za mu ga hadisin Mu'adh ibn Jabal, Allah ya ƙara masa yarda, inda yake manzon Allah yake masa wasiya yake cewa kuffa alayka hadha, rike wannan. Mazala sai Mu'adh ke cewa a inna la mu'akhaduna bima natakallam, annabi Allah ya saqilatuka ummuka ya Mu'adh, mai bai ga tayi barinka, yace shin kana tsammanin Allah zai kifar da mutane a cikin wuta ne saboda dalilin abunda watan hanna yassu ka aikata? Ai, ba abunda ke sa Allah ya kifar da mutum a wuta sai dalilin bisa abunda halissa suka girba a gidan duniya. Daka halshe watan mafi hadarin gaba ce da ya kamata kowa ya kula da ita. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akai Isra'i da Mi'raji da shi, ya ji an so sallah, yace na leka a jahannama, sai daga mafi yawan ɗan jahannama mata ne da suka tambaye manzon Allah menene dalilin kasantuwar mata suka yawa a cikin jahannama. Mazala ce li annahunna yakfurna al'ashir, sannan kuma wa yakfurna al'ina, kaga yawan tsinuwa, yawan maganganu akan miji duka akan menene da halshe ake galiban munanan maganganun mata suna fitowa daga mi daga halshe. Shi yasa idan kaga mutum Allah ya taimake shi da kiyaye halshensa, to daga cikin muru'a, inji malumai, na daga cikin cikar hankalin dan annabi Adam ya zamanto mai karamin yawan magana. Idan kaga mutum da yawan surutu, to suka ce akwai karancin hankali tare da shi. Idan kaga mutum ya taƙaita zancensa, to mutum da kuma mai hankali. Kuma cikin zance ko a fira, ba kowane ake maida mamartani ba. Wannan ya kamata musamman ɗaliban ilimi su kiyaye. Ba kowane mutum ake mayarwa da martani ba. Al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa waton idan wawa ya zage ka, yace mafi alkhairi shine game da bashi amsa kai shiru, kake ce masa komi. Idan wawa ya zage ka yi magana akan ka, kazo kai magana akan sa, to kaga ai sharfun ne gare sa. Shi yasa daga cikin mawaka in manta bai zamanto almutanabbi, ko ya zamanto faras da naman ta daga cikin mawakan cikin shu'ara al-Asr al-Abbasi, aka ce wane ya zage ka, shi babban mawaki ne wanda ana ji shi a cikin zamanin, sai yake cewa ya bai kai mai da masa martani ba, yace kawata idan ne magana akan sa zai shahara, zan sa a san shi, ba zai magana akan sa ba. Daka mutum mai kima da daraja ba kowane ba yake maidawa magana. Daka ita kanta magana tana da imizani, in kuma zaka faɗa ka san menene zaka faɗa, kuma in zaka yi magana ka san cikin suwaye zaka yi magana, domin akwai inda magana bata da amfani, kuma ka kiyaye cewa duk abinda halshen kai ke faɗa Ubangiji subhanahu wataala yana rubutawa. Sannan kuma ka san cewa Allah ya ce wa inna alaikum la hafidhin kiraman katibin, wa inna mala'ikun kullun cikin rubutu suke, matukar ba kana barci bane ko kuma hankalinka ya gushe, duk abinda kake aikatawa gigara ne da tsegumi da duk abinda ya shaya cin namu mutane, cin irdin mutane, wannan abu ne wanda bai da kyawu, wanda yanzu galiban muna cutar da mutane da halussan mu, sai dai mu roki Allah subhanahu wataala da ya gafarta mana. Shi yasa manzon Allah yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wanda ake cewa cikakken musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin halshensa da kuma hannunsa, ma'ana baya cin naman mutane, baya firan mutane. Ka san akwai wanda in ya zauna wane yayi kaza, wane ya canza mota, wane ya canza mashin, ai wane na da sawara hudi kaza, yana zawarcin wance, ai shagon wane ya ja baya, ai wane ya samu jarrabawa, an ba wane kwangila kaza, ai sun canye kudi kaza. Wannan abun yana sanya mutum ya daina ganin laifinsa. Idan ka ce kullun zaka dinga bada labarin mutane, ina rantse maka da Allah, wallahi tallahi ba zaka dinga ganin laifinka ba. Kuma wannan abin ce da ake ba a bukata da mutum watan musulmi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Sai annabin Allah ya ce wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wanda ya yi imani da Allah kuma da ranar tashin alkiyama, to ya girmama makocinsa. Yukrim, manzo Allah bai ce fal annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da ya abun nan ba, bai ce da yu'ti jarahu ba, sai ce falyukrim, ai min fi'li akrama yukrimu ikraman, ya girmama makocinsa. To wane ne aljar, man huwa aljar,
wani ne ake ce ma makoci malu suka ce makoci shine duk wanda zama ya hada ka taho hanyoyi kamar haka a gida ne a kasuwa ne a hanya ne a ma'aikata ne idan wannan zama ya kama ka da mutun to ya kamata ya zama makocin ka abu laguro ne ka shiga bisu zaka tafi daga nan zuwa kunni wanda kuke a kusa da shi wannan makocin ka ne a shago ne kana da shago ya da shago to ya zama makocin ka a gida ne ka da mai kana da gida na da gida kusa gare ka ko kana haya ko kuna haya gida guda ya zama makocin ka ina fatar mu fahimta kai hatta a masallaci idan ka zo sallah a masallaci wanda za ku tsaya sahu ɗaya da shi ya zama makocin ka aina a wannan wurin akwai yana da haƙoƙi a kanka ikramul jar min alamatil iman ba kowane bane mutum yake samun girma makoci face wanda yake da imani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sai ke cewa a wani hadisi mazalani jibri yuthini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuni annabin Allah ke cewa malaika jibril bai gushe ba yana ce min annabi ka kiyaye haƙƙin makoci kula da makocinka sai da nayi tsammanin wai inna mutu makocina zai cin gado na wai yadda aka matsa ake bayanin kan ka kula da haƙƙin makocinka yace sai da nayi tsammanin cewa idan na mutu makocina zai iya gado na ƴan uwa makoci ba abokin wasa bane makoci ba abokin wasa bane na daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala yake cewa watan a kyauta ta musu wal jari zil qurba makusanci makoci kuma kusanci ba suka ce makoci ya tattaru haƙoƙin makota guda uku ne akwai wanda ke da haƙƙi guda ɗaya a kanka akwai makoci mai haƙƙi guda biyu a kanka akwai makoci mai haƙƙi guda uku a kanka wanne makoci ne ke da haƙƙi guda ɗaya a kanka shine wanda yake makocinka a wurare guda hudu ko a kasuwa ko a gida ko a ma'aikata ko a hanya amma kasancewarsa ba musulmi bane kuma baka da zumunta da shi to haƙƙi ɗaya gare shi a kanka shine haƙƙin makotaka akwai wanda ke da haƙƙi guda biyu a kanka shine wanda yake makocinka ne wanda yake makocinka ta hanyar wa'annan wurare guda hudu sannan kuma ko ya zamanto dan uwanka ko kuma ya zamanto addini ya hada ku da shi idan addini ya hada ku da shi to yana da haƙƙi guda nawa kenan a kanka guda biyu ga haƙƙin addini kuma ga haƙƙin ɗan uwantaka ina batar mun fahimta idan kuma ya zamanto a'a dan uwanka ne amma ba musulmi bane kuma to yana da haƙƙi guda nawa gare ka guda biyu a kai ga haƙƙin zumunta kuma ga haƙƙin makotaka in ya kasance musulmi ne kuma dan uwanka na jini ne haƙƙi uku gare sa ga haƙƙin zumunta ga haƙƙin musulunci kuma ga haƙƙin makotaka wannan kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye kowanne mu akan wa'annan to wane ne ake cema makoci al-imam abu ya'la a cikin musnad nasa cikin mujmal zawaid mujalladi na 8 hadisi na 168 hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda hadisin da al-imam albani ya da'afa sai ce hadisi na da'ifi cikin irwaul gharil yake cewa makaucinka shine in aka auna gida 40 idan aka auna daga nan dama anan dama hagu gare ka gida 40 makaucinka ne hagu gare ka gida 40 makaucinka gaba gare ka gabanka gida 40 makaucinka ne baya gare ka gida 40 makaucinka ne wannan hadisi da'ifi ne inji al-imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala maluzuka ce to ko a doka koda wannan hadisin ya inganta yanzu idan aka ce a auna gida 40 a aure gida 40 kai ka san ai akwai an dauko majidali ko a ce ka auna gida 40 irin kare da ka san meter haka ka san meter kai ka san fuwa current kaga ka san fuwa current nawa zai bada babu scientific ven fuwa current ko non ven fuwa current wi san ko to sai ga multiply par 4 ba a rancen hanya kawai da hanyar da ba a yi tabar kawai gidajen ake muke son mu yi kwance ga wisan kuma kai fuwa kacce su tashi nawa 7000 da san to kaga ya ga tashi kil haka ne 3000 da san to ya ga ta kilga makwata kowane daga cikin mu kana makwaci 300 da 3000 3000 ne ko 3000 da 200 to kaga an jawo maka aiki suka ce wasu ka ce abin da yasa ko da wannan hadisin ya tabbata in ji su malumai suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidaje kusa suke babu irin namu mutun ya doki yanzu ne zai homaric zai make kare hudu shi kadai duk gidansa ne wani fa zai kwashe duka ilo guda shi kadai to kaga akwai jidali da haka makwabtaka dai almuhim wallo suka ce abinda ake kira da makwabtaka a wannan lokacin za a dibi al'urf al'ada suwa ake cima makwabci a al'adance wanda in aka dauki al'ada mu nan wanda kuke rayuwa kuke sakar ɗaya da shi ko duk yana cikin makwabtanka to wannan haƙƙi ne ka kula da ka girmama sannan kuma makwabtan su ma mataki ne category ne akwai makwabcin da shi yana da haƙƙi akan ka taimaka masa shi abinci yake da bukata akwai makwabcin da shi kuma bai bukatar abinci ka gaisuwa ta wadatar akwai wanda kuma shi gaisuwar ma bata isa ba sai ka hada da ni da addu'a ina batar mu fa'ida ko akwai kuma makwabcin da shi a'a makwabcinka ne kuma shi akwai kula da akwai addu'a akwai kuma abinci akwai gaisuwa kuma akwai al'inaya dukkan sharshikin irin misalin makwabcinka ya mutu ya bar iyalinsa ya bar ƴaƴansa kaga ai akwai aiki ga wayannan mutanen da suke rayuwa tare da shi wajibi ne su kula da iyalinsa da suke rayuwa a wannan wurin amma sai irin wannan lokacin malam Isma'il in mutun ya mutu shine ya mutu yanzu lokacin duniyar yanzu in ga mutu ga ne ka mutu ba a gane ka ba ruwan mutane da makwabta mu mun taso duniya tana da dan dadin ta wallahi ba a cin abinci tsohi ba su tura ba a kai dagiya ba amma yanzu dan Allah ana dagiya tsakanin ana yi in ka kilga gida 100 da kyar a samu 10 masu yi gida 100 da kyar a samu 10 masu yi amma da ba kusan koyi zaka suke datti zawo ma wuri guda ake haduwa a yi ni a ci abinci wannan yana taimakawa kowa zai dauko horon gidansu ya kawo a sha in ma ba a yi horon gidanku ba za a gane ba saboda kowa an kawo abin yana da yawa ba za a gane ba akwai taimakakeniya amma mu yanzu so ake a ƙarye ka yanzu wani Allah yake makwacin shi ya shiga cikin matsi ya ce zai sai da gida ya gami dalilin ba ga muke rayuwa akwai ikirawa a cikin wannan Allah ya kawo sauƙin al'amari da haka duk wanda ya yi imani da Allah da ran tashi alƙiyama ya girmama makwacinsa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon girmama watan kiyaye haƙƙin makwabtaka sai annabin Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda ya yi imani da Allah da kuma ran tashi alƙiyama to ya girmama baƙonsa wane ne baƙo shine wanda ya zo maka daga wani gari wanda ya sauka a wajenka jama'a girmama baƙo akwai lada kuma akwai alkhairi a ciki mutun ya sauke bako ka sauke bako akwai alkhairi wanda ya fara sauke bako a duniya malam Jabir shine annabin Allah annabi Ibrahim awwalu man dayyafa dayfa mutun na farin da ya fara sauke bako a duniya tarihin duniya baki daya shine annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da mala'iku da suka zo masa bakin farin mala'iku suka zo masa kuma faja'a bi'ijlin samin yayi nemo dan maraki mai mai ya yanke musu yayasa aka gasa aka soya aka zo yace ala ta'kulun ba sa ci kusa malaiku ba sa cin abinci har ya tsorata daga baya da ya gane cewa ba mutane bane malaiku ne kun suke masa bushara suka abuna suke masa addu'a dan su yi masa bushara da danda da kuma cewa zai samu diya annabawa dan ya aihi annabi guda biyu ya samu jika annabi samu kuma kamakunne annabin Allah annabi Ibrahim kenan ko da haka girman bako akwai daraja a cikin addini a garin Madina wani sahabi yayi bako bai da abincin da zai dafa zai ci kusan abincin da ke da kai ya samu abincin mutum guda ne ga matarsa ga yaransa sannan kuma ga bako to sai suka zauna suka yi shawara shi da matarsa to yanzu ya za a yi kace yanzu abinda za a yi wannan abincin yara zan sai da rani in sa su kwana za su yi kwana to yanzu dan can bako fa zace da ni da kai za mu haƙura me za a yi kace masa shawara bari mu yi plan in aka zo cin abinci da gangan zan kade kai zan buge fitilar ta fadu sai wutar ta mutu sai kai kamar kana cin abinci har bako ya samu ya ci ya koshi shi bako bai gane komai ba saboda saboda a hita kunya malam kawai aka kawo abinci aka wanke hannu aka zauna ana tira ana cin abinci ashe mai gida baya ci bako ya ci abinci yayi ya wanke hannu da yazo da safi suka ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi dariya game da abin da ka aikata kai da matarka shu dibalafadin da annabi ya istimali Allah yayi dariya yana mamaki yadda kuka tsara wannan plan kai da matarka har abin ya sanya ubangi subhanahu wataala dariya sai da ku girmama wannan makoci kaga me yasa Allah dariya yasa Allah mamaki menene wannan abun girmama bako to wasu malamai suka tattauna to kai ne bako yazo maka a ina ne ake zance girmama bako suka ce idan yazo a irin ana zancen kauyuka ne ana zancen kauye amma abun suka ce babu zancen soke bako aka tambaye su dalili suka ce ai akwai restaurant kuma akwai fanadik akwai hotel kin ne kaga in kai bako ma zai iya kwana a hotel duk da wannan wani kauli ne su malamai abunda al-Imam Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala tafi akansa cewa babu bambanci tsakanin birni da kauye in kai bako to ka sabkar da shi akwai al-khare diyawa a cikin sauke bako kuma mutun yazo ya ci abinci a gidanka wallahi sharafi ne in ya maka addu'a Allah subhanahu wataala yana karban addu'a shi yasa magabata ma suke yin abinci sai su gayyato wasu bayin Allah na gari su zo su ci wannan abincin mun kaga yanzu babban inda muke da ruwa wajen ina wajen abinci muna da ruwa kwarai wajen abinci wallahi akwai rewa kwarai yanzu wani musamman ɗan matan yanzu da suke cananci ya bata su da ba su ma dawo mai gida abinci ba lantan a dawo ma bako ba Allah akwai wanda in yayi bako sai dai kan a tattahiya a restaurant ana cin abinci ba dai kan gida ne a dawo mai wani shi kai ko gida ne ba a dawo mai abinci ba Allah ya gare da ɗan matan mu na yanzu musan cewa dawo abinci ba daga cikin abin da ke sa mace ta mallaki miji ba su gano da wannan ba wata kawai ta yi gane dai kawai shi kira ita kullum mai gida na yana restaurant ko yana hotel wannan kuskure ne ki dinga tsayawa kina dafa masa abinci yace ya sanya albarka daga cikin fa'idar wannan hadisi inji malumai shine wajibi ne mutun ya kama bakinsa matukar abinda zai fada ba alkhairi bane suka ce domin magana kashi uku ce akwai alkhairi akwai sharri kuma akwai allagh akwai wasa akwai ya san magana suka ce alkhairi wajibi ne ka fadi alkhairi wajibi ne sharri wajibi ne ka kame kanka daga fadin sharri yanzu misalin tsegumi alkhairi ne dan Allah kaga babu alkhairi bane to allagh kuma wala suka ce abin da yafi shine mutun ya kame bakinsa game da wannan abun abu na biyu ƴan uwa ana kudaita da mu akan kiyaye halsan mu musan abin da zamu fada mutun ya dinga kiyaye halshen sa ana son mutun ya dinga kiyaye halshen sa daga cikin fa'idar hadisi na gaba akwai wajibcin girmama makoci a wani hadisi annabi Allah yake cewa wallahi la yu'min ila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa annabi Allah ce na rantse da Allah baya da imani har abada ba mai imani bane har so uku aka tambaye manzon Allah waye wannan da bai da imani manzon ce duk wanda makwacinsa bai aminta da shi ba wanda makwacinsa bai aminta da sharrin sa ba ma'ana wanda yake cutar da makwacinsa manzon Allah ya ce baya da imani abu na gaba ɗan uwa daga cikin fa'idar wannan hadisi shine cewa addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da haɗin kai wanda yake karantar da taimakekeniyar juna ta hanyar baƙo mutun ya zo ka sauke sa kaga akwai alkhairi ciki kuma akwai taimakekeniya kuma ka san wani abu mu rike wannan abun kwarai da gaske duk wanda kawo alkhairi a duniya ba zai taɓa manta da kai ba har abada duk wanda kaiwa alkhairi ba zai taɓa mantawa da kai ba har abada idan kaiwa mutun alkhairi a duniya wallahi har abada ba zai taɓa mantawa da kai ba ina taɓa jin wani malami yana bada labari sun tafi aikin hajji irin an biskine sun doko su bista ta cika ta doko su zata kai su komi nane ko kuma Muzdalifa shine manta to akwai wata dacci zanya da ta manyanta ta tsuwa wani matashi ne na zaune sai gano cewa wannan macen tana takure ga ta da jiki kuma ta manyanta kuma ga jiki sai ya miƙe ya bata cewa ta dan ta tafassa ta dan samu liblaya a wuri malan wannan baiwar Allah sai ta masa addu'a she yana ji tace ya Allah karka haranta masa zawwa aikin haji mutukar yana rayu a duniya ya Allah karka haranta masa zawwa aikin haji mutukar yana rayu a duniya agar maka Allah kusare aikin haji kusan so 40 duk shekara da shi ake zuwa aikin haji daka la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an komi karancin alkhairi kaka walakantar da shi kaka a wani wata kila abin da lokacin zaka taimaka mu wani baka san cikin iyayen da yake da yake da bukata ba abu na karshe cikin fawaidikin wannan hadisi wajibcin girmama bako kuma bakon wanda suka ce idan kai bako ana bukatar ka dan morar da shi tsawon kwana uku idan Allah ya taimake ka da yin bako a gida to yi kokari yatasharrafu min fadlika tsawon kwana uku ya dan more suka ce daga kwana uku kam to ana iya canza sai a koma cin abincin da ake ci a gidanka Allah subhanahu wataala ya taimake mu hadisi na 16 malati al hadisu sadisu 10 حديث نقوم الشاشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وأن حديث الإمام البخاري بتدشي حديثنا دبو شدة داريد قوم الشاشدة أتكي صحيح البخاري الإمام الترمذي بتدشي حديث دبو بيودة da 92 a cikin jami'ul sahih na sana Imam Tirmidhi hadisin Sa'd hadisin Abu Huraira afwan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace anna rajulan wani namiji sai aka kashi asira ta nakira ba san ko waye ba wasu suka ce kun bawo fadar ka san dole sai ka san waye almuhimu dai karatun da ke ciki anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani namiji ya ce wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ausini ya annabin Allah kai min wasiya miye wasiya karatun da koda mutun ya mutu zaka rike shi a matsayin abun haskakawa a rayuwarka idan ka san idan mutun mai kudi zai iya yin wasiya ko mutum ya rubuta wasiya cewa misali gidana na huri kaza na bada shi wa aikin Allah subhanahu wataala ya zama waqafi ya zama to waqaf wanda ba za a ci gadan ka ba a kai kuma in na mutu cikin dukiya ta kaza in bai huce thulthul dai ciyar kin dukiyar mutum ba domin duk wasiya ta huce ciyar ba aiki da ita idan wasiya ta huce ciyar na dukiyar mutum to ba za a yi aiki da ita ba in ji malumai haka kuma a musulunce wanda za mu zo cikin ahkamul jinayat mu ga cewa in son samu ku wani musulmi zaka kwana to ka dinga rubuta wasiya ka dinga kwana da ita kun ga sahabbai haka suke yi irin su dan Abbas sai mutun ya rubuta wani nabi ya ce kaza shi na biyar wani kaza duk abin da ya kamata in na mutu wani ya min wanka kuma wani ya min sallah da makamancin wannan ko kuma gona da ta huri kaza na bada ta ayi aikin Allah da makamancin wannan ko to yake cewa ausini ya annabin Allah yi min wasiya qala sai annabin Allah ce la taghdab karkai hushi wannan hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sahih a cikin littafin sa hadis na 2292 hadisin da annabi ke cewa hushi wani garwo shi ne da shedan yake jehawa a cikin zuciyar mutum wanda hadis Nasiruddin Albani ya da'afa hadisi yace hadisi ne da'ifi cewa a wannan hadisi bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma manzo Allah ya hana yin kushi shi yasa a wani hadisi yake cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ah inma ash-shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab ba shi bane ba jarunta bace ka cire mutun ka buga a ƙasa abinda ake kira jarunta shine ka iya mallakar zuciya, ka iya setar zuciyarka, ka iya daidaita zuciyarka lokacin da kake cikin hushi. Ka san wani in yayi hushi to bakin sa sake komai zai iya fada, haka ne ko? Wani in yayi hushi komai zai fada, wani in yayi hushi la ilaha illallah abinda zai fada ba, in aka maido masa aka yi masa tarayyar abinda ya fada to ba sai ya ce kai sukuni ne. Kaga wani in yayi hushi ko zai iya sakin matarsa ko sai ya koma, kuma ya koma akwai wanda matar ta bata mai da rai kawai ya zaka ya tura mata sagi uku ya zaira tambayar ma agar maka la wallahi ta bata min da rai na haubare na sake ta ta sako da min sai maka ta sako ta sako ta shi gidan ta sako ya za a yi zaka idan kai hushi kuma inji malama suka ce idan kai hushi abinda ke kare wannan hushin amma bane kamar haka abu na farin idan bata ma da rai ne akai to kamar wannan hurin kabar wannan gurin in gidanka ne kai dan yi sowa da iyalinka ko san ba arabuwa da sowa da su ko bashi wa in ka kai da tsuntsu iya soyayya na rantsi da Allah ya taba ta ma da rai in dai mata ce ko ka kai da tsuntsu iya soyayya wallahi ya taba ta ma da rai to ko ibnu al-qais ma da ya kai uban su amirud dallal sun ba ta mai da rai da haka duk da ke sai an ba ta ma da rai to in an ba ta ma da rai sai ka kama baki kai shuruka kaleta kai mil jibra kita farziyar ku kai to kamar mata kun go sona abu na daga cikin abun da ke batawa mace da rai yana batawa mata kware daga sai yana kona musu zuciya ta hau kai kale ta kamar kai ba ai ruwan ta ba wannan abun yafi wannan yayin da za ku tashin hankali ita kai sai ka fita ka tabi tana kasa tana kwasha wallahi kare na ta wannan kuma shine zaman ka lafiya ko dan in tace ka ce to za a samu matsala to in ta bata ma da rai sai kai shiru idan kaga ba ka iya zama cikin gidan kuma sai ka fito ka kabarta in kuma tsaye kake an bata ma da rai to ka zauna in kana zaune ka dan kwanta in ka dan kwanta kaga abun bai tafi ba to ka tashi kai arwala in ji malumai arwala tana tafiyar da hushi manzo Allah ya ce masa la taghdab kar kai hushi mana kar ka huce kar kai hushin da zai sanya ka huce gona da wuri kai abun da zaka koma nadama yawaita hushi yana sa mi yana sanya nadama yawaita yin hushi yana sa mutun yayi nadama a rayuwa domin mutun zai doki decision kin da zai komo yana Allah wadare da ita daka in kai hushi to yi kokari ka khaffafa ta ko kai arwalla ko ka zauna ko ka kwanta ko kuma kabar hurin da aka bata maka da rai farada da miraran sai kara maimaitawa yace ya annabin Allah yi min wasiya sai annabi ya ce la taghdab kai hushi ya kara maimaitawa manzo Allah yi min wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la taghdab wa tan kada kai hushi daka wannan hadisi yana karantar da mu da cewa hushi yana kawo sharri yi hushi yana kawo sharri sannan kuma yawaita hushi a likitance yana sa ciwon zuciya ka zama duka ko da yashe dan abu bai kawo ba sai ka bata rai wallahi in dai mata yazo ne Allah yazo ana auna ka a ce kana da tension inda daga komai zai yi maka zaka bata rai ko kuma komai zai yi maka zaka yi magana to yanzu ne kamar hawan jini ya kama ka yanzu ne zaka ji kawai gaba ka guda ta daina aiki baka yi hankali ba sannan kuma da suka ce maganin hushi kashi biyu ne akwai dawa'ul lafzi kuma akwai dawa'ul fi'li ad-dawa'ul lafzi kamar da zuwa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisi al-imam al-bukhari shine wani mutum yayi hushi sai manzon Allah ya gansa yayi hushi ya bata rai kai yayi kutun kutun sai annabin Allah ya ce wallahi inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu yani al-ghadab annabin Allah ya ce wallahi na san wata kalma da in ya fade ta abinda yake fama da shi na hushi zai tafi sai manzon Allah ya ce shine ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ga magani ko likitancin wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam likitan likitoti shine watan likitan likitoti kawai in kai hushi ka karara isti'aza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ikon Allah zaka samu sauƙin abin da kake fama da shi na hushi ad-dawa'ul fi'li kuma mun fade shi cewa in kana zaune in kana tsaye kai mi ka zauna in kana zaune kai mi ka dan gijirta in ka gijirta abun bai baka mi kai arwalla ko kuma kabar hurin da aka bata maka rai baki daya daga cikin fa'idar wannan hadisi addinin musulunci yana karantar da mu akan dabi'u masu kyawo cewa hushi baya daga cikin dabi'u masu kyawo ba a san mutun ya zamanto mai yawan hushi ana son ka zamanto mai yawan juriya amma kuma ba a san ko mutun bai hushi ba matsala ce a rayuwa a ce baka hushi kusa akwai wanda shi bai hushi ko kaga zamanto kai irin wayannan mutanen wanda baka hushi kuma kaga zamanto cikin masu saurin hushi ka zamanto khairul umuri aw satwa ka dinga zamanto a miliye kai ka san miliye ko to annabi Allah ya ce duk alkhairi yana a tsakiya ka zamanto tsakatsakiya kai baka zamanto mai yawan hushi ba kuma baka zamanto ba mai yawan wanda baya hushi baka zamanto in aka dan bata maka rai ka dinga ai idan aka dinga ana bata mutun da rai baya bata rai to akwai matsala gare sai akwai matsala a zuciyarsa in kuma ka zamanto kuma kana yawaita hushi kuma akwai matsala ka zamanto tsakatsakiya sai ka rabu da tashin hankali a duniya wallahi musta'an hadisi na karshe da zamu karanta akwai lokaci malam jabir hadisin alhadisus sabi'u ashara hadisi na 17 hadisin abi ya'la malati an abi ya'la shaddad bin aws radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وانا حديث على الإمام مسلم يبتدشي حديث ملنبا دبود أيضا إذا ترى دحن سنة ترى أتكين صحيح ومسلم حديث أبي يعلى شداد بن عوس وانين شداد بن عوس ما نسيقى شداد بن عوس sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne wanda yake al-ansari mutunan madina ne an aihesa watan a shekara ta 17 sannan kuma ya rasu a shekara ta 58 hijriya wanda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan uwan Hassan bin Thabit ne dan uwan Hassan bin Thabit mawaqin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waqa wanda yake shi sahabi ne kuma babansa sahabi ne dan uwansa kuma sahabi ne wannan sahabin ya rasu a kasar Palestine kuma ana masa alkunya da wannan da Abu Ya'la mutun ne wanda ya kasance yana da wasu dabi'u da sahabbai kansu suna yabansa akan wa'annan shine yawaita hakuri mutun ne mai yawaita hakuri yayi gwamna a Himas ya taba gwamna a zamanin Umar dan Khattab lokacin da aka shi Usman dan Affan ya bar wannan kasar ya koma ga kasar Palestine da zama din ya tsira da mutuncin sa da iyalinsa ya rawaito hadisi guda 50 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam az-Zahabi ya kawo wannan hadisan cewa ya rawaito hadisi guda 50 kuma Sa'id dan Abdul Aziz ya cewa daga cikin falalarsa shi Shaddad bin Aws akwai wasu dabi'u guda biyu ya kasance idan yana magana duk dakikancin ka sai ka gane in yana magana duk yadda kake baka fahimtar abu sai ka fahimta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya taimake shi da mutun ne mai yawaita boye hoshinsa in ko da ran shi zai bace to ba za ka gane cewa yana cikin damuwa ba sannan kuma akwai shi da gudun duniya akwai shi da zuhudu mutun ne mai gudun duniya bai dauki wannan duniyar wata abu ba Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda kuma ya hada mu da shi a cikin aljanna kadan daga cikin tarihin Shaddad dan Aws yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala yake cewa cewa shi manzon Allah yace inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay'in wa subhanahu wataala ya rubuta kyautatawa ya wajabta kyautatawa a cikin kowane al'amari Allah subhanahu wataala ya wajabta kyautatawa a cikin kowane al'amari in zaka yi ka kyautata wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah na son masu kyautatawa sannan kuma an tambaye manzon Allah ma huwa al-ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka وسان إحسان أن تكون محسن المحسن رتبته فوق المؤمن دم بقوة بك إذا من توا محسن كوت كم ما سي إيمان سي وند الله سبحانه وتعالى يتيمك to Allah ya ce annabi ke cewa inna Allah kataba al-ihsan Allah ya wajabta ya rubuta kyautatawa cikin kowane al'amari idan zaka yi sallah ka kyautata in zaka yi azumi ka kyautata in zaka fita zakka ka kyautata in zaka yi umra ka kyautata zaka yi aikin haji ka kyautata zaka yi kasuwanci ka kyautata duk abin da zaka yi a rayuwa ka zamanto da kyautatawa a cikin sa sana'ar hannu kake ka kyautata kana su kina suyar doya da kosai ki kyautata cikin kowane al'amari na rayuwa ka zamanto mai mi mai kyautatawa musa akwai ne ba su kyautatawa wani ku noras wani suna ne ma noras be wai shi bai da respect shi bai da mutunci Allah wajar wannan dabi'a ba ce ka zamanto da an ganka a ce kai masha Allah ai wani mutum ne mai kyautatawa kuma cikin aikin ka ka zamanto mai kyautatawa musamman a wajen ma'aikatarka a ce kai masha Allah in ba ka yi kewarka kusan akwai irin chef de service kin da su in suka tafi to wallahi al'umma suna Allah masha kai wallahi mun huta irin wannan kaka zamanto wannan ko ba a buƙatar irin wayan mutanen wani hukoda koda sai shago yake da shi kawai in kana sai ka sai in baka sai ka tahiyar ka kawai kaga wannan bai zamanto muhsin ba ba a kasuwanci haka ana buƙatar annabi ce Allah yana son mai sayan da yake tausayawa da kuma mai sayar wanda yake kyautatawa da kuma mai sayar da yake tausayawa ana son ka tausaya kuma a kyautata maka ina ba da mun fahimta ka in ka iya mu'amala da mutane ka zamanto mai kyautatawa to kaga sai ka jayo mutane wani hukuko kyau kasuwanci bai iya ba babu mu'amala to ana son ka zamanto mai kyautatawa a cikin gidanka da iyalinka ka san akwai wanda shi wallahi bai da ma lokacin ya zo da mata sai masa su dan zauna a yi dan hira balantana ta a fita shopping haka a dan tafi irin alimentation a dan sayayya ya dan kama hannunta a je a kasa shi bai da lokaci wai tsabar ustazanci wannan wawanci ne ba ustazanci bane wallahi wawanci ne manzo Allah ya rayi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san shugaban halitta eh wannan kuma tsabar neman kuɗi ne bai da lokacin shi akwai wanda wallahi alazim hatta irin akai dan sa likita bai da lokaci sai dai ya tura yara kai ku je ku gani wai shi ra shago bai da lokaci irin wayannan gaga matarsa ba wani abu na farin ciki a tattare da ita wallahi a gurin take to ita ta manta rabin da miji ta ce mata yana son ta kuma wallahi ka ganta ka ce budurwa ce ta manta wai rabin ta da mijin ta ce mata yana son ta kawai shi bai da lokacin su in ya shigo cikin gida kawai yana cikin ɗakin sa in kuma ya in ya tashi kuma ya je kasuwa kun bai shigowa sai dare yayi amma fa kawai duk abincin da take da bukata akwai dan Allah wannan ya ke zata irin wannan dai irin abin da ake ma irin na text saka dan rubuta mata message my honey I miss you wannan shi ba zai yi ba ko kuma ya kira ya tambaye ina yara a dan bashi ya dan gida da yara sun hira papa muna so a so muna kaza shi bai da lokacin diyansa kai wannan bai zamanto muhsin ba ga ƴaƴansa to Allah ya rubuta kyautatawa cikin kowane al'amari kai ba diyanka ba hatta a masallaci kana limanci ka dinga kyautatawa mutane har a masallaci a limanci ka zamanto me kyautatawa kake zamanto kullun ka dogayen surori kana matsa al'umma kake zamanto ba ka kyautata ba babu ihsani a cikin wannan ko Allah ya datar da mu sai yake cewa wa idza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku kashe abun kashewarku to ku kyautata kashewarsa cikin abun da aka ce a kashe kaga daga cikin abun da aka ba da dama a kashe akwai maciji akwai kunama irin kare in ya adabai al'umma a kashe sa da irin mutun ya yi zina ya aure a jefe sa irin mutun ya yi liwadi shi ma hukuncin kisa ne a kansa ko irin zindiki duk kasace to ya za a kashe su eh to kaga wannan in za a musu in za a kashe su to su ma sai a kyautata kyautata wannan sai a gina rame daidai su a haka a samu yar duwatsu a abisu a jehe su ko an kyautata musu wallahi bisa da a bar su ana azabtar da su irin ayyun mutum azaba da Qur'an kuskure ne bayan mutum azaba da Qur'an annabi ke cewa la tu'adhibu bi azabillah kakku yi azaba da azabar Allah subhanahu wa ta'ala mana ba azabtar da mutum da huta kuskure ne a kai mutum azaba uquba da huta kuskure haramun ne annabi ya haranta in za ka yi kai koma bayan mutum irin azabar da za a yi to in za ka kashe abun kashewaka ka kashe shi da mi ka kyautata ko da maciji ne ka dan buka hadu da shi irin haka a gona to in za ka kashe ka kyautata kakka masa da sai ya wahala kakin ya mutu in za ka iya bugu dai ka buge su a wuce wurin ko sai ke cewa kuma wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhabha, idan za ku yanke abun yankanku to ku tawo ta yanke wasa, kasan akwai wanda in ya ko kaza zai yanke ya kan maja ne da tsoyoyi kasa yana da bama, to in zaka yanke abun yankanka to ka tawo ta ka aza kawai ja guda an kare, amma ka ta ja akwai baka tawo ta ba hatta kashe wa kadi fa hatta dabba fa in zaka yanka Allah ya cewa gaimi ka kyautata, kenan a musulunci yana son mi mutum mai kyautatawa, sai yake cewa walu hidda ahdakum shafarata, dayanku ya dada yukarsa, in zaka yanke abun yankanka to ka dada yuka, idan abun dada da abun dadawa ka dada ta da kyau ta dadu domin ka wasa ta domin abun da zaka yanka ka kyautata masa shi ma ko ka kyautata masa, ina ba da mafahimta yanzu kaga ka samu irin yukar mahauta ka san akwai kai da ko idan ta ci gida irin ka nemo yukar da mahauta to tana yi idan ke yanka wannan kaga masha Allah yukar ta tana da citta, akwai tana ba da yadda ake so, ba a san mutum yana yankin abu sai abun ya wahala, kuma in zaka yanke dabbar ka to ba a san dabbar da za a yanke ita ma ta dinga kallon jinin, a'a a gudda su irin yadda muke kuskure ne da sallah, kaga an tattauro garge gudanar raguna ana ta yankewa suna gani a kuskure ne, in a mera su gehe in za a yanka sai a kamo a yanka, amma suna gani annabi ya hana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, saboda a kyautata musu su ma ko Allah yana son me kyautatawa, jama'a mu dinga kyautatawa dan Allah, ka dinga kyautatawa daga cikin kyautatawa ƴan uwa wanda kuma karanci ma lokaci yayi, daga cikin kyautatawa mafi soyuwar kyautatawa wa iyayenka, iyaye ka kyautata musu, sannan danginka, sannan ƴan uwa, makota, iyalinka, duka zamanto mai kyautata musu, ana buƙatar mu dumin ya zamanto wanda yake ka zamanto mai kyautatawa a rayuwa, wallahi wani baya kyautatawa kwata-kwata, wani hatta da makota suna fama da shi bai da lokacin ya zauna da makwabta dan yi fira ilin addu'a dan gaida ma bai da lokacin su, wannan kuskure ne, sai ya cike yake cewa wal rihda bihatahu, sanan kuma ya kasance watan dan ya hutar da ko ya hutar da dabbarsa, abun yankansa ka hutar da abun yankan da zaka yanka, ina fatar mun fahimta wannan hadisi, ba suka tsaya karantar da mu tausayawa ubangiji subhanahu wataala da bayinsa, Allah na tausayawa bayunsa, domin dan adam yana son tausayawa, kyautatawa kuma tana sa a so ka a rayuwa, ka zamanto mai kyautatawa ana son ka a rayuwa, ka gani ka lura ko a masallaci ka zamanto mai liman mai tausayawa mamunsa, to in zaka bada sallah ana maraba da kai, na ga masallacin da wallahi lazin nan garin, na ga masallacin da in aka ce wane ne zai bada sallah to mutane ba sa zuwa masallaci, amma da an ce wane ne sai ka ga masallaci ya cika, saboda mi yana tausaya yana kyautatawa, ga karatu masmu qira'a masmu'a da tajwidi da komi, sannan kuma za a yi sallah cikin sauƙaƙe, wancan kuma sai ya zo karatun ba a ji kuma sai ya zo ya rike mutane ya ja doguwar karatu, kaga bai zamanto kaga abun kuskure ne, ka har ka zamanto abun kyama a cikin al'umma, haka wa ƴaƴanka ka zamanto mai kyautatawa, ka samu lokaci ka dinga fidda lokaci da ƴaƴanka cikin sati ko a wata, ka zo ka zauna kai da ɗiyanka ka so nama misali ala sabilin misal ayi brochet taka adan more agare ko adan yi wani gato haka dan zauna da su, in son samu ne ma ka dan ka musu kayan wasanni adan yi wasa su ji dadi, ka su dan more su yarin yana za su ji dadi, an kula da su, wani bai da wannan lokacin haka, wasu wani fa shi hatta iyalinsa kai akwai wanda shi wallahi hatta iyalinsa kwanciya sai an yi da gaske saboda kwata-kwata bai da lokaci, kaga wannan kuskure ne, shi yasa mata da yawa suna fama da wannan rashin lafiyar, wani ba malam Umar maza da yawa suna kukan cewa wai mata ba sa kwalliya, sai mata suka mida musu radin cewa mazan ne ke rabon dare, kun bai ji karatun maza suka ce wai mata ba sa kwalliya ba sa mazan su mashiri, sai mazan suka ce mata suka ce a'a ba matsalar daga mu bane, matsalar daga mazan ne ba sa shigowa cikin gida da wuri, sai mazan suka mai da marti suka ce akwai dalili in ka shigo ma to marmako ai faranta maka dare kuma sai a bata maka dare akwai da ce shi wallahi minti 30 ya yawa shi da mata dai sun tashi ai ta ai tashi in caca ta bata mai dare minti 30 bai iya 30 minutes sai an samu matsala to irin wannan sai ka dauki usulubu tarbawi na hanyar kyautatawa ka samu pedagogin kan ta abun nan wani hukumar zan ce fa ne hobe kyautatawa wani komai sai ai nisahi kap komai sai ba abun da ke saura wallahi sai ta tayo sai ya ba abun da ke saura in ya bada kudi ya ware misalin jika biyu to sai altsaya ai masa lisahi komai da komai in ta yi sayan ma na adaidaitan ma sai ta bai wa kanta kaga ai baka kyautata ba kadan bada ka san maza suna son namiji kallan namiji guda biyu duk mace tana so irin wannan namiji kuma maza sun tsari maza guda kallan maza guda biyu mata suna son namiji mai yawan kyauta ka zaman to mai yawan kyauta musamman mata ta mori ta kudi sun gane wannan bangaren sun kare wannan karatun kuma maza sun kyamaci namiji mai mako wanda in za a yi mashi kudi gare su sai an yi da gaske wallahi akwai wanda kakin a mashi kudi gare su sai ta yi zuwa gabwa a haula dutse da bai baba kowa kaga wannan gaba din ba sa jin da za su ba sa jin dadin zama da wayannan namiji abun nabi kuma suna son namiji mai yawan kau da kai wanda bai cika magana ba in dai ba an tabo haƙin Allah bane za a ta'aba bai yana shanyewa bai cika surutu ba in duk abu za a yi maka in miya aka yi miya ta dan gishiri kai magana aka zo buta ba a sa ruwa kai magana aka zo zaka fita ba bude maka kai magana sai ka kullun ana cikin rigiji ko to suna son ka zaman to mai yawan kyautatawa ta bangaren kau da kai a cikin ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zaman to cikin masu kyautatawa kuma Allah da kansa yana maraba da masu kyautatawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyautatawa a rayuwa annabin Allah yafi kowa kyautatawa a wajen ibada manzon Allah yana kyautatawa shi yasa annabin Allah yake tsayawa ya dage wajen sallah ya kyautata a wajen azumi manzon Allah bai wasa ga litinin da alhamis ga ayyamul bid yana azumi sannan kuma ga azumin kwana uku ko wane ga azumin da ke na nawafil sannan kuma wajen iyali ma kai har ma yake cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli aga tambayi Aisha radiyallahu anha wa ardaha akan dabi'un manzon Allah a gida ya manzon Allah yake a gida tace kana fi khidmati ahlihi annabin ya shigo cikin gida bai komawa ya cire ya saka jallabiya da guntun wando yazo yana kallon telebashi yake ba a'a yana taimakawa matansa aikace-aikacen gida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kara mana son manzon Allah ya kuma ba mu iko kyautatawa a rayuwa ya sanya mu cikin bayunsa masu kyautatawa kuma Allah muke roƙo da zamanto muna cikin wanda yake so ta dalilin kyautatawa abin da muka fara da zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik shalla Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.